A cewar babban bankin Najeriya CBN, kudaden shiga da kasar ke samu ya fuskanci koma baya, inda ya ragu daga naira trillion 39.57 a cikin watan Yuli zuwa naira trillion 38.57 a cikin watan Agustan da ya gabata. Batun da kwararren masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi ya danganta da matsalar cutar COVID-19 da ya sanadiyar dakatar da duk wata hada-hadar kasar a cikin ƴan watannin da suka gabata.
Ba wannan baya rasa nasaba da matsaloli da ake fama da su na matsalar tattalin arziki da kuma karancin kuɗi a hannun jama'a. Sau ya zamanto a maimakon a samu naira wajen kaman biliyon ko trillion 1.2 haka ko 1.3, sai aka samu kaman naira biliyon 900. So kaga abin ya fadi kasa da yanda ake tsammanin shi. Wannan kuma bai rasa nasaba da tasirin cutar corona da zaman gida da aka yi da rashin kuɗi a hannun mutane ba. Sannan na biyu, abin da ya shafi wannan irin bonds da debentures, shi kuma na kasuwar hannayen jari wanda ya shafi kasuwanni ƴan kasuwa, su ma wa'annan irin rance na karamin lokaci na hannun ƴan kasuwa, shi ma ya fadi daga kimanin a trillion 38 zuwa trillion daidai 1.2. Kin ga wannan fada-fadan yana zamanto kuɗaɗe sun yi karanci, sun dan samu tsukiya a bangaren tattalin arziki na Najeriya. Manya-manyan alkaluma suna fadi kenan a cikin tattalin arzikin Najeriya, wanda tasiri ne na waɗancan matsaloli da aka shige su na matsalar corona a Najeriya.
Bangaren shi ma masanin tattalin arzikin kasa Kasim Kurfi cewa yayi
yadda suka yi magana din, credit din yayi kasa kuma dole yayi kasa. An rufe kasuwa tun daga April, March, May, June, July, August. Kasuwar da tana zanta falfado kayan ma ta fara cewa a bani kaza, a bani rancen kaza, zan yi kaza. To su ma creditors waɗanda suke yan kasuwa ba su ce suna buƙatar wasu kuɗaɗen ba, su saboda haka dole bankuna za su asara. An yi wannan asara amma ta ɗan lokaci ne. In abubuwa suka buɗe yanzu, kin ga za a fara amsar kuɗi, ana son a sauye sabon shekara da to kuma credit din dai domin ya ja haka, saboda gwamnati ta jamsa waɗannan kuɗin wannan lokacin. Asarar da aka yi bankuna ne za a yi cewa su suka yi asara, don su ke kai kuɗi suna tsayin treasury bill, kuma yanzu gwamnati ta jamsa. Sannan ita ko gwamnati ba ta yi asara ba, don dama in ta amshi kuɗin ne ita ke zuwa daga cikin junta, tunda ita ba ana ba take da kuɗin ba, za ta je aje ne ta ba su wani, gwamnati ita ma gaba ya kai ta.
Wannan matsalar da tattalin arzikin Najeriya ya fuskanta ya samo asali ne daga fuskantar giɓi na naira biliyan 730 na kuɗaɗen shigar da gwamnati ke samu. Lamarin da tasirin su ka iya sa kasar fuskantar masasarin tattalin arziki, a cewar Dr. Isa Abdullahi.
Idan aka sake wannan abun ya daure ya ci gaba da faduwa din, to matsalar masasarin tattalin arziki da aka shiga na recession, to za a iya dosan wannan, saboda zai taba manya-manyan alkaluma na hannayen jari, na zuba jari a cikin kasa, zai taba matsalolin abin da ya shafi hada-hadar kuɗaɗe a cikin kasa, zai iya taba alkaluma na walwala da jin daɗin jama'a. To uwa uba kuma idan ya tasiri akan ma'aunin tattalin arziki na GDP har ya zamanto zango biyu yana faduwa kasa, to shikenan an shiga recession, an koma masasarar tattalin arziki wanda aka fice a 2018. To saboda haka wayannan matsaloli ya kamata a lura da su sosai.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.